Si cet avion pendant quelques secondes et puis on redécolle. J'ai dit comme d'hab. God bless.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya idan kamar da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger wata kotu a birnin Difa ta bayyana matsayinta game da shari'ar da ake tsakanin ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Muhammad wanda ɗaya gefen wasu mukarraban jam'iyyun Hamayya waɗanda ke zargin sa da mallakar jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Sannan Najeriya za ku ji yadda taron zauren da muryar Amurka ta shirya kan matsalar barace-barace da cin zarafin mata a jihar Kaduna ya kaya.
Kamar almajirai akwai an fita muku sun cewa sun gasan girma to akwai wani program da aka shirya musu wanda za a yi musu kamar zance kamar karatun gaggawa saboda su samu su kai daidai wannan lokacin da za a kai su irin classes din su.
Idan muka leka jihar Plateau kuwa za ku ji yadda ma'aikata suka yi wata zanga-zangar lumana kan rashin biyan su albashi mafi karanci. Baya ga haka za mu kawo muku rahoto na musamman. To amma fa sai mun sha labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Dr. Anthony Fauci, babban masani a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, zai gana ta yanar gizo a yau Alhamis da zababban shugaban kasa Joe Biden game da ƙara adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a kasar. Tare da duba yiwuwar fara yin allurar rigakafi ga miliyoyin Amurkawa. Fauci, daraktan cibiyar da ke yaki da cututtuka masu yaduwa, ya kasance jagora kan matakan da gwamnati ke dauka wajen yaki da annobar. Amma mummunan gargadin da yayi game da illolin cutar daga ƙarshe ya sa sun yi hannun riga da shugaba Donald Trump wanda ya jingine shi a gefe ya koma fifita ra'ayoyi masana kiwon lafiya da ke nuna alamun samun nasara a yaki da cutar. Gabanin zaben ƙasa da aka yi a watan da ya gabata wanda ake hasashen Biden ya kada Trump. Bayan da rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa wato Interpol ta cafke Abdulrashid Maina a ƙasar Niger a ranar 30 ga watan Nuwamba, 'yan sanda sun tusa ƙeyarsa inda suka kawo shi Abuja babban birnin tarayyar Nigeria. Cikin wata sanarwa da headquarter 'yan sandan Najeriya ta fitar dauke da sa hannun kakakinta Frank Mba wacce ta aiko wa VOA, ta nuna cewa a ƙarshen makon jiya ne rundunar ta Interpol da kuma 'yan sandan Niger suka cafke shi a ƙasar ta Niger inda aka kawo shi cikin wani jirgi na 'yan sanda. In za a iya tunawa, shi dai Abdulrashid Maina na fuskantar shari'ar da ke zarginsa da wawure kuɗaɗen 'yan fansho lokacin da ya jagoranci wani kwamitin aiki da cikawa na shugaban ƙasa kan fansho. A baya dai wata babbar kotu ta bada belinsa wanda daga bisani ya tsere lamarin da ya sa kotun ta tsare Sanata Ali Ndume wanda ya tsaya masa akan bada belinsa. Rundunar 'yan sandan ya ce yanzu dai Abdulrashid Maina zai ci gaba da fuskantar shari'a. To labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kama Jenny Lai, fitaccen attajirin nan mai kafar yaɗa labarai da ke fafutukar kare dimokuraɗiyya a Hong Kong, inda ake tuhumarsa da laifin yin damfara. Lai, mai shekara 73, ya bayyana a gaban kotun Hong Kong a ranar Alhamis tare da wasu shugabannin kamfaninsa na Next Digital su biyu, inda ake zargin shi da laifin karya ƙa'idojin yarjejeniyar hayar ofishinsa. An dai hana shi beli kuma an ɗage ƙara zuwa watan Afrilu mai zuwa. A watan Agusta, an taɓa kama Lai a gidansa, inda aka tuhume shi da laifin haɗa baki da wata ƙasar waje a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa da China ta sanya wa yankin na Hong Kong. Sa'o'i bayan an kama shi, jami'an 'yan sanda sama da 100 suka kai sa mami a headquarter kamfanin Lai, wanda ke buga jaridar Apple Daily. Jaridar ta yaɗa samaman kai tsaye ta shafinta na yanar gizonta, inda ta nuna jami'ai suna bincike a cikin ɗakin labarai yayin da aka shige da Lai ta ɗakin labaran sanye da anko a hannunsa. Kamfanin Twitter ya tsauraran ƙa'idojin yin amfani da shafinsa, inda ya haramta yin amfani da kalamai da ke muzanta mutane saboda launin fatarsu ko ƙabilu ko ƙasar da suka fito. A ranar Laraba, kamfanin na sada zumunta ya sanar da sabunta ƙa'idojin nasa. Kamfanin na Twitter ya ce daga yanzu zai rika cire duk wani sakonnin batanci da masu amfani da shi ke bayarwa. Sannan kuma za su yi kokarin gano abubuwan da suka saba wa manufofin kamfanin, inda ya ce za su iya dakatar da waɗanda suka karya dokar. Waɗannan ka'idoji na daga cikin sabbin matakan da kamfanin na Twitter ya ɗauka don magance matsalar masu wallafa kalaman batanci a dandalin. A watan Maris, kamfanin ya hana sanya sakonnin Twitter da ke nuna kalaman batanci kan shekaru, nakasa ko cuta. Sannan a shekarar 2019 an dakatar da sanya sakonnin da ke nuna batanci ga wani addini ko kuma nuna wariya.
Bagai da Hadiza Kari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wa jamhuriyar Niger a yau Alhamis wata kotu a birnin Difa ta bayyana matsayinta game da shari'ar da ke tsakanin ɗan takarar jami'ar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Mohamed, wanda ɗaya gefen wasu mukarraban jam'iyyun hamayya da ke zarginsa da mallakar jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya yi kuma da ƙarin bayani.
A tsakiyar watan jiya ne wasu mukarraban jam'iyyun hamayya a ƙarƙashin jagorancin Tar Muhammad Chukwu suka kalubalanci ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Bazoum Mohamed a kotun Difa saboda sarkinsa da amfani da jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Sai dai a zaman kotun na wannan Alhamis, alkali ya yi watsi da wannan ƙara. To ko me masu ƙorafi ke cewa game da wannan hukunci? Ga abin da Tar Muhammad Chukwu ya ce min a hirarmu da shi ta waya.
Ya yi watsi da karan, ya ce mu ba mu da kalite ba mu cancanci mu yi karan ba, kuma ya ce ba mu da riba na kai tsaye. Muna nan muna tunanin yadda za a yi da mu da lauyoyinmu za mu samu abin nan da za mu yi. Tun da mu abin da muke nema dama a yi jijima busan fon ne, ba a san ba aka yi jijima busan fon. Wannan yanzu da mun kare shawara da lauyoyinmu za mu yi a duk abin da ya kamata mu yi.
Kakakin ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya, mamba a kwamitin yakin zaben Bazoum Mohamed, wato waziri Idrisa, na cewa
mu dama mun sani wannan kara ce wadda ba ta zuwa ko ina, barazana ce ta mutanen da ke so dai a samu su projecteur don a gansu operation ce ta communication. Nan Niger akwai wata doka ta shekara 1961 ta zamanto ita ce lokacin nan take zancen takardu na wane ne dan kasa wane ne ba dan kasa ba. A wannan lokaci an kace to 1961 duk wanda a wannan lokaci ya aihu Niger shi dan kasa ne cikakke wanda ake cema nationalité d'origine. Sai après ne can shekara 1999 wata doka ta zo, ita kuma ta zamanto kamar cikin wanga dokar ce ta continue. Donc wannan zance da suke yi origine na Musa wanda ba shi da wata base légal, wanga décision da tribunal ta yi kuma daidai ne ta yi hukunci, parce que wanga kasa ta mumuna da jujuwa inda sun kasa aikin su kuma sun duba sun gani babu base légal kuma ba su da qualité na su wannan ataka da suka yi can a tribunal na Difa.
Sai dai da alama tsugunne bata kare ba, domin rahotanni sun ce dan takarar zaben shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar NJN Halal ta bangaren Adawa, wato Abdulkadir Umar Alfa, ya shigar da kara a kotun tsarin mulkin kasa da nufin kalubalantar takardar shaidar zama dan kasa wacce dan takarar jam'iyyar PNDS Bazoum Mohamed ya gabatar wa kotun, a yayin da take aikin tantance yan takarar da suka cancanci shiga zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a yau ne muryar Amurka ta shirya wani taron zaure a jihar Kaduna, inda aka gayyato masu ruwa da tsaki domin yin dubi kan matsalolin barace-barace da kuma cin zarafin mata, musamman abin da ya shafi fyaɗe, matsalolin da suka zama ruwan dare a wasu sassan Najeriya. Taron da ya samu halartar makaddashiyar gwamnan jihar ta Kaduna Dr. Hadiza Sabo Balarabe, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Makaddashiyar gwamnan jihar Kaduna Dr. Hadiza Sabo Balarabe, wadda ke jawabi a wurin taron zauren muryar Amurka a jihar Kaduna akan almajiranci da fyaɗe, ta ce gwamnati na ɗaukar dukkanin matakai domin magance irin waɗannan matsaloli.
A yanzu haka akwai task force da yake aiki, saboda duk ɗa ko ƴa da aka kama ana talla, za mu ɗauke shi daga wannan titin sannan za mu kama iyayen. A yanzu haka a Kaduna shekara 12 na ilimi fa kyauta ne, to me yasa iyaye ba za mu kai ƴaƴanmu makarantu ba? Akwai makarantun kamar almajirai, akwai wasu da muka san cewa sun riga sun girma, so akwai wani program da aka aka shirya musu wanda za a yi musu kamar zance kamar karatun gaggawa saboda su samu su kai daidai wannan lokacin da za a kai su irin classes din su.
Tun farko dai sai da babbar editor sashen Hausa ta muryar Amurka Grace Alheri Abdu ta yi bayani akan makasudin wannan taro.
Lokaci ya yi da za mu taro mu yi musayar mu yau mu ga yaya ne ɗaiɗaikun mutane ba gwamnati kaɗai ba za a iya haɗa hannu domin cimma wannan burin. To mun gode da muka samu kasancewa a wannan zaure. Ku da kuke bakinmu ku ne kuma kuke dogara gare su kamar yadda muka ce gwamnati ba za ta iya yi ita kaɗai ba. Bukatun taron mu kenan a wannan.
Farfesa Hawwa Yusuf ta jami'ar jihar Kaduna wato Kasu ita ce ta gabatar da makala a wurin wannan taro.
Babban abin da ya kamata a yi shi ne a tantance yaran nan a gane wa'anne ne almajirai wa'anne ne ɗan bara. ‘Yan bara a bincika iyayensu a cikin garin nan. A masu hukuncin da ya dace. Almajirai kuma a kai su inda gwamnatin ta riga ta tanada su ci gaba da karatu. Bangaren fiyade kuma shi ma wani annoba ne wanda yake ci mana tuwo a kwaɗina. An waye gari ku bana fiyaden ‘yan uwa wa'anda aka amince da su suna fiyaden ‘ya’yanmu. To babban matsalan wannan abun wanda yake kuma ya sa dakile shi yake da wuya. Shi ne saboda rufa-rufan da muke yi a tsakankaninmu.
Hajiya Hafsat Muhammad Baba ita ce kwamishiniyar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna kuma ta ce tana da saƙo.
Na san mutane suna saurara gidan radio na Voice of America. Duk wani wanda ke da ruwa da tsaki a jihar Kaduna ko shi ne sarauta ne ko shi malamin addini ne ko jami'in gwamnati ne ko jami'an tsaro ne to kowa yana da gudunmuwar da zai bayar. Kuma yau Allah ya sa duk an taro ɗan mutane da na lissafa domin wanda dai yake da wani korafi ko yake da wani abin da yake so sami shi da bai ji daɗi ba to duk mun taru a nan wurin jami'an gwamnati duk suna nan domin su yi bayani kuma idan akwai shawara mun karɓi shawarwarin mutane kuma in Allah ya yarda za mu yi aiki da ita.
Taron zauren muryar Amurka na jihar Kaduna dai ya samu halartar kungiyoyi daban-daban.
Sunana Rabi Salisu Ibrahim shugabar cibiyar Arida Relief Foundation kungiyar da take tallafa wa mata yara da gajiyayyu musamman wanda aka ci jarafin. Na ga ‘yan sanda a zaune a guri ga ma'aikatar shari'a ga mataimaki ya gwamna da kuma masu ruwa da tsaki a abin da ya shafi shari'a da hukunta masu laifi sai na ga kaman kawai an kawo ma mai jin yunwa abinci ne a gaban shi kuma ana nima a hana shi ya ci. Dalilin da ya sa kenan na yi jotun abubuwa masu dama kuma hanyoyi ne da mafita yanda za a shawo kan al'amarin fyaɗe.
Sunana Wani Suleiman Idris mai zube shugaban kungiyar alarammomi masu makarantun tsangaro na ƙasar harshen jihar Kaduna. To sakonmu ga al'umma muna so kullum za su yi adalci a fahimci kowane bangare kuma in za a yi mutum dangane da abin da ya shafi abin da yake kai to a neme shi a tattauna da shi shi ya san gidan shi shi ya san abin da yake mishi ciwo sai ba da shawarwari wanda kuma za a iya samun mafita wanda kuma za a samu nasara insha Allah rabbi.
To ko yaya mahalarta wannan taron zauren muryar Amurka na jihar Kaduna suka ji?
To sunana Karmi ne ga bakar goma Kaduna kuma ni ne shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasar harshen jihar Kaduna. To sakonmu shine na cewa gaskiya mu talaka duk wafin ci wannan fadin da ake zaga cewa ayyanmu ake ma dan kan makare kira musamman ga ita gwamnati ta zo ko wakilan su cewa kamar ake shiga polio ana shiga gida-gida lungu-lungu to muna son gwamnati ta rika shiga gida-gida da lungu-lungu ta rika nuna ma ƴaƴa musamman kanin yara illa ku rika jin tsoro.
Sunana Khadija Sa'ad kuma ni ce shugaban kungiyar babbar mace counseling services. Alhamdulillah taro yayi kyau saboda irin waɗannan matsaloli abubuwa ne da ya kamata ya zama ana fitowa da su kuma ana tattaunawa akai domin sai da irin maganganu haka sannan za a samu maslaha abubuwan da ke damun al'umma.
Sunana Rabu Abdullah sarkin Sabullahi kurmin mashi. Gaskiya alhamdulillah wannan taro ya bada fa'ida gaba ɗaya ga al'umman jihar Kaduna da ma ƙasa baki ɗaya domin taro ne aka tattauna al'amuran da suke damun al'umman wannan ƙasa dangane da maganar fyaɗe da kuma cin zarafin ƴaƴa mata har da maza.
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kage da Isa Lawal Ikara yanzu kuma bari mu leka jihar Plateau inda ma'aikata a jihar suka gudanar da zanga-zangar lumana kan rashin cika alƙawarin biyan su albashi mafi karanci da gwamnati ta yi yayin da hukumomi a nasu bangaren suke cewa sun kafa wani kwamiti wanda ke nazari kan yadda za a biya wa ma'aikatan bukatunsu. Daga Jos ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Daukacin ma'aikatan kananan hukumomin jihar Plateau 17 ne da suka hada da ma'aikatan lafiya, malaman makarantu, ungozoma da masu jinya suka sanya bakaken tufafi suna kuma rike da kwalaye da ke cewa kawo karshen rabin albashi. Albashin mu ba zai sayi buhun shinkafa ba. Mun gaji da karban rabin albashi tun shekaru 9. Mr. Peter Davo Pam shine shugaban ma'aikatan lafiya karamar hukumar Jasta Arewa.
Ayau dare mu tun 2012 wannan gwamnati ta zo lokacin ta same mu muna yajin aiki. Ta roke mu tace ku dawo me ne da munku? In full salary ne za mu ba ku. Amma su ya su yi kokari sun biya no work no pay. 18,000 shuru an sa issue na 30,000 which an biya other states. Sai mu a local government ana sake ce mana mu yi hakuri. Hakuri ne za mu ci.
Ita ko Rejoice Adams da ke aiki a karamar hukumar Jos ta Gabas tace sun gaji da murdiya da gwamnati ke yi musu.
Gaskiya murdiya yayi yawa, cuta yayi yawa, rashin gaskiya yayi yawa, cin amana yayi yawa. Gwamnati yin a hankali da karamin murya ba a ji mu ba. Shi yasa mun fita yau.
Kuna ga zanga-zanga ne zai biya muku bukata?
Zai iya biya mana bukata. Protest din nan mun fita mun dan nuna haka mutane ma za su gan abin da ke tafiya, wayansu state ma za su gani, shi shugaban kasa ma zai gani, yan House of Assembly da su ne suka yi wannan law za su gan abin da ke tafiya.
A bangaren malaman makarantun primary kuwa Madam Elizabeth Bitrus da ke zama mataimakiyar shugaban kungiyar malamai a Jasta Arewa tace haƙƙin su suke nema.
A shekara taron da suka wuce an ba da 18,000 minimum wage ba ba mu ba. So wannan ya zo kuma gwamnati tana cewa ba su da kudi. Ba mu gane ba kudin akan teachers ne? In ya zo kan teacher ne ba kudi. Gwamnati ta ba mu hakinmu.
Idan har gwamnati ta ce ba ta da kudi, akwai wani matakin da za ku dauka ne?
Yaya gwamnati za ta ce ba ta da kudi? Mun sani gwamnati tana da kudi. Mun dinga fita kenan. Kowa zai jijjiki a hanyar nan.
A bangaren gwamnati kuwa shugaban karamar hukumar Jasta Arewa Shehu Bala Usman yace suna kan tattaunawa da kungiyar kwadago.
Tun da abun ya riga ya zama doka da mu da shugabannin kananan hukumomi da kungiyar kwadago, a yanzu magana nake miki a kan haka committee wato technical committee. Na duba cewa nawa ne ake samu, ya za a yi, wani irin kudi za a iya kakkarowa nan da nan, in za a iya biya a biya, kuma a san nawa ne za a biya. Kasance dai an samu fahimta a juna ga baki da. Amma dai muna ba su hakuri cewa su yi hakuri a dan duba wannan abu a gani domin a tabbatar da cewa abin da ake nema za a iya samu kuma za a iya biya.
A baya dai zanga-zangar lumana irin wannan kan rikide ya zame na tashin hankali in har gwamnati bata dauki matakan gaggawa na sasantawa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma bari mu dan shakata da wannan waka.
Gadai maganar ta zo
sai rahoton mu na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar.
Yanzu haka kisan gillar da aka yi wa manoma fiye da 40 a Zabar Mari da ke jihar Borno ya sake bude sabon babi a matsalar tsaron Najeriya. Kawo yanzu tuni kungiyar Boko Haram ta dauki alhakin kisar gillar a wani faifayen bidiyo da ta fitar. Sakamakon wannan abun da ya faru da masu kwarkwacewar haka tsaro ya sa 'yan majalisar kasa kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya sallami shugabannin hukumomin tsaron kasar. To wai koya masana tsaro ke kallon wannan kira a yanzu? Wannan ita ce tambayar da nayi wa wannan tsohon kwamishinan 'yan sanda.
Irin farko sunana DCP Usman Modu Busube retired.
Alal hakika ni ban ga laifin service chiefs ba akan cewa wai ba su sun gasa. Ni a ra'ayina ba su gasa ba, dalili kuwa akwai sponsors na Boko Haram a cikin manyanmu na Najeriya din. Kaman in ka tuna akwai wa'anda aka kama su a United Arab Emirates wanda har an yi sentence nasu. Sannan kuma me yasa ba za a bada umarni wanda ya kasance idan har suka shiga wannan cikin dajin nan a murkushe su a kashe su sai kuma a nuna, tunda an riga an samu information akan cewa ga inda suke, ga inda suke, ga inda suka raba kawunan su bangaren Shekau da bangaren Mama Nur da bangaren sauransu. Tunda an san wayannan wuraren kuma ga suna a cikin Najeriya din suke, su kawo su zo su kawo hali su yi attack su sake koma base nasu, ko su sake kawo attack su shiga wani kasa ko zuwa Niger. Tunda wannan kasashen nan da kaman Chadi, Niger da Najeriya nan an hada kauna da Cameroon, ni ban ga abin da ya kasance sun gasa ba. Sannan a daina ba ƴan Boko Haram cewa wai an je an yi training nasu, an yi pardoning dinsu, a ba su certificate su koma zuwa cikin mutanensu. Su masu laifi ne, sun kakkashe mutane. Bai kamata a yi musu haka ba, ya kamata a hukunta su a yadda wasu kasashe idan sun kama criminals ana hukunta su, a hukunta su. Amma ni ban ga wani a ce cewa service chief sun kasa ba. Idan wasu mu aka kawo ba wani abin da za su yi, dama ba su da kudi, sun zo za su nemi hanyar da za su yi su sace kudi, kuma ba abin da za su yi. So saboda haka ƴan majalisunmu na dattawa ya kamata su zauna su yi nazari mai kyau, su yi tunani mai kyau.
Kamar DCP Usman Shima Umar Dan Kano, tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ƴan jarida ta NUJ a jihar Adamawa, arewa maso gabashin Najeriya, ya ce lokaci ya yi da shugaba Buhari zai sallami shugabannin hukumomin tsaro da ke kai domin a baiwa wasu damar gwada nasu basira.
To a gaskiya fi sabilillahi wannan matsala ce da ta ƙi cinyewa, saboda ya kai shekara ɗaya da wani abu ana kiran mai girma shugaban ƙasa da ya canza waɗannan shugabannin hafsoshi na sojoji na ƙasa. Saboda abin da ƴan Najeriya suke hange shi ne, an gaji da cewa gafara sa ba ga ƙaho ba, sun yi ta kawo dalilin ba kayan aiki, kuma muna ta gani sanatoci suna ta approving budget ana ta kasayen kayan aiki, amma har yanzu ba wani canji. So gaskiya bismillahi ni kaina a matsayina na Najeriya ina goyon bayan wannan abu, saboda su
amma ga ni shugaba Muhammadu Buhari ya ba su kan cewa su tabbatar aiki da cikawa.
Haba shekara goma aiko a menene ba wasa bari, an dade ana ta wannan abu. Saboda haka ai daga nan za a gane cewa akwai lauje cikin nadi, saboda zarge-zarge suna nan da yawa da ake ta kasuwanci da sunan wannan abu. So dan haka ya kamata in an canza ai za a gane, ai shi yasa ake samun matsala. Idan wani nan yazo yayi nashi sai a ba wani ma ga kamun luddan shi, kana ganin nan akwai matsaloli za su.
Kana ganin to umarnin da shi shugaba Muhammadu Buhari ya bada biyo bayan wannan kisa da ake na zabarmari, kana ganin kan cewa su ba abin da za ba inda za a je?
Gaskiya ni ban ga alamun wata rawa za ta canza ba, duk da yake kidin ya canza, saboda ai ya dade yana bada irin wannan, sai dai a taba mutane hakuri a ce wai su kai musu hali amma ba su zuwa. So saboda haka wannan lokaci ne ya kamata waɗannan mutanen sun yi kokarin su, mun gode musu da kokarin da suka yi a kawo su sabbi, su kuma magana su taka rawa. Daga nan ne za a fahimci inda kasar nan take, saboda wannan abun yanda yake ta faru wannan yana ta shigowa local government, local government, jahohi yanzu ci gaba zai zo kame mu gaba, har su da suke cikin Abuja zai same su.
Wannan tabarbarewar tsaro yasa wasu ke ganin dole ne a sami gudumar sojojin haya na kasashen waje, ko kuma a gaito ƴan sa kai na maharba da ƴan vigilante da ma ƴan civilian JTF. To ko shin akwai rawar da su ƴan sa kan za su taka gani yadda lamura ke kara tabarbarewa? Idris Sarki da ke zama sakataren shugaban maharban Najeriya Babu Gombe ya ce ai su kofar su a bude take, tunda dama ai suna taimakawa.
To malai ba kare hakikanin gaskiya yin hakan zai haifar da dama ido, inda har za a yi tafiya tare da kungiyoyin sa kai musamman maharba da civilian JTF da vigilante wajen samar da tsaro a kasar nan. Ganin cewa yadda harka ta garkuwa da mutane ke kara kamari a arewacin kasar nan, gaskiya abun sai dai addu'a, amma insha Allah muna iya kokarinmu domin mu taimaka ganin cewa an samar da tsaro ingantacciya a arewacin kasar nan. Sannan kuma gaskiya kungiyoyin sa kai musamman tamu professional hunters a shirye muke ba dare ba rana, ko da yaushe aka bukaci a yi tafiya da mu muna shirye domin mu taimaka a samu tsaro ingantacciya a ƙasar nan.
To wai ma ko wani dangantaka ke akwai na halin yau da ake ciki da kuma wannan matsalar tsaro? Muhammad Ismail mai bin diddigin harkokin tsaro ne a ƙasar.
Maganan harkar security abun nan jama'a ba sun yanzu dole sai sun ɗauki mataki da kansu, wanda in ba ɗauki wannan matakan ba su wa'annan shugabannin namu ba ruwansu ga abin da ya shafi abin nan yadda mutane suke cikin rayuwa. Tsadar rayuwa ta yi yawa, rashin kwanciyar hankali ya yi yawa, gashi yanzu an rufe boda, abinci kuma da ake yi shekara shida yau shekara biyar ana cewa an ɗauki matakan a yi noma da sauransu, amma har yanzu mun kasance da kanmu. Sannan ga boda ta rufe, dola ta ƙara, naira ta ƙara lalacewa, kusan ta tabarbare, komai dai abin kullun ƙara lalacewa yake a ƙasar nan.
Koma da menene fatan talaka shine Allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim, to masu sauraro da fatan za a mana afuwa domin yau ba za mu samu damar kawo muku labaran wasanni ba saboda wasu matsaloli da suka shafe mu. Amma dai ga Hadiza ta dawo da labarai a takaice.
Alaikum ga cikakkun labaran duniya. Dr. Anthony Fauci, babban masani a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, zai gana ta yanar gizo a yau Alhamis da zababban shugaban kasa Joe Biden game da ƙara adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a kasar, tare da duba yiwuwar fara yin allurar rigakafi ga miliyoyin Amurkawa. Fauci, daraktan cibiyar da ke yaki da cututtuka masu yaduwa, ya kasance jagora kan matakan da gwamnati ke dauka wajen yaki da annobar. Amma mummunan gargaɗin da ya yi game da illolin cutar daga ƙarshe ya sa sun yi hannun riga da shugaba Donald Trump, wanda ya jingine shi a gefe ya koma fifita ra'ayoyin masana kiwon lafiya da ke nuna alamun samun nasara a yaƙi da cutar gabanin zaben ƙasa da aka yi a watan da ya gabata, wanda ake hasashen Biden ya kada Trump. Bayan da rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa, wato Interpol, ta cafke Abdulrashid Maina a ƙasar Niger a ranar 30 ga watan Nuwamba, 'yan sanda sun tusa ƙeyarsa inda suka kawo shi Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Cikin wata sanarwa da headquarter 'yan sandan Najeriya ta fitar ɗauke da sa hannun kakakinta Frank Mba, wacce ta aiko wa VOA, ta nuna cewa a ƙarshen makon jiya ne rundunar ta Interpol da kuma 'yan sandan Niger suka cafke shi a ƙasar ta Niger, inda aka kawo shi cikin wani jirgi na 'yan sanda. In za a iya tunawa, shi dai Abdulrashid Maina na fuskantar shari'ar da ke zarginsa da wawure kudaden 'yan fansho lokacin da ya jagoranci wani kwamitin aiki da cikawa na shugaban ƙasa kan fansho. A baya dai wata babbar kotu ta bada bailinsa, wanda daga bisani ya tsere lamarin da ya sa kotun ta tsare Sanata Ali Ndume, wanda ya tsaya masa akan bada bailinsa. Rundunar 'yan sandan ya ce yanzu dai Abdulrashid Maina zai ci gaba da fuskantar shari'a. To labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kama Jenny Lai, fitaccen attajirin nan mai kafar yaɗa labarai da ke fafutukar kare jama'a a Hong Kong, inda ake tuhumarsa da laifin yin damfara. Lai, mai shekara 73, ya bayyana a gaban kotun Hong Kong a ranar Alhamis tare da wasu shugabannin kamfaninsa na Next Digital su biyu, inda ake zargin shi da laifin karya ƙa'idojin yarjejeniyar hayar ofishinsa. An dai hana shi beli kuma an ɗage ƙarar zuwa watan Afrilu mai zuwa. A watan Agusta an taɓa kama Lai a gidansa, inda aka tuhume shi da laifin haɗa baki da wata ƙasar waje a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa da China ta sanya wa yankin na Hong Kong. Sa'o'i bayan an kama shi, jami'an 'yan sanda sama da 100 suka kai sa mami al headquarter kamfanin Lai, wanda ke buga jaridar Apple Daily. Jaridar ta yaɗa samaman kai tsaye ta shafinta na yanar gizonta, inda ta nuna jami'ai suna bincike a cikin ɗakin labarai, yayin da aka shige da Lai ta ɗakin labaran sanye da anko a hannunsa. Kamfanin Twitter ya tsaurarin ƙa'idojin yin amfani da shafinsa, inda ya haramta yin amfani da kalamai da ke muzanta mutane saboda launin fatarsu ko ƙabilu ko ƙasar da suka fito. A ranar Laraba, kamfanin na sada zumunta ya sanar da sabunta ƙa'idojin nasa. Kamfanin na Twitter ya ce daga yanzu zai rika cire duk wani sakonnin ɓatanci da masu amfani da shi ke bayarwa, sannan kuma za su yi ƙoƙarin gano abubuwan da suka saba wa manufofin kamfanin, inda ya ce za su iya dakatar da waɗanda suka karya dokar. Waɗannan ka'idojin na daga cikin sabbin matakan da kamfanin na Twitter ya ɗauka don magance matsalar masu wallafa kalaman ɓatanci a dandalin. A watan Maris, kamfanin ya hana sanya saƙonnin Twitter da ke nuna kalaman ɓatanci kan shekaru, nakasa ko cuta. Sannan a shekarar 2019 an dakatar da sanya saƙonnin da ke nuna ɓatanci ga wani addini ko kuma nuna wariya.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Hadiza wacce ta tana gabatarwa, sai kuma Julie Leather Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Dalo ne ke cewa mu kwana lafiya.